والحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنطلق بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله السبب العاشر قال رحمه الله وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر هل ينزلنا كاو واتو دليلي ليكي كاو ساباني لكما أبوبوا على أكي واتو كاو سأمطعين كمان دليلي نتنكدي ونأب مثما تنكدي حديثي wanda yake laisa mutawatiran ma'ana ba hadisi wanda yake mai karfi ba yace to kaman yanda wasu bangare daga cikin malaman Madina suke wato kore hadisi mai inganci wato tare da kafa hujjan cewa wato amalu ahlul Madina ya saba ma wannan hadisin dan haka gini ne ala annahum mujmi'una ala mukhalafati al-khabar sun gine shi ne kaman wannan amal din na ahlul madina ya zama kaman wato hujja ne ya zama kaman ijma'i ne aka tattaro akai tunda abu ne da aka tashi aka samu ana yi wasu ma suka samu wasu suna yi har zuwa zamanin nuka kuma a haka cewa inda a ce abin ba haka yake ba to za a samu wanda za su yi shi wa anna ijma'ahum cewa kuma ijma'u ahli al-madina hujjatun muqaddamatun ala al-khabar dalili ne mai karfi da za a gabatar da shi akan wato hadisi ka mukhalafati ahadith khiyar al-majlis kaman yanda wato suke gini akan wannan asl na ahli al-madina na saba ma hadisan khiyar al-majlis in an zo cinikayya a lokacin da aka yi ciniki akwai hadisai da suka tabbata na cewa akwai khiyar wanda shine khiyarul majlis a lokacin da ake kulla ciniki mutum yana da zabi na wasu abubuwa ngane ko koyi zama zabi ne na sharadi a majlisin da ake cinikayya matukar ba a rabu ba ko kuma zabi ne na cewa wato wannan abun yana da kasuwancin ya gini ne akan idan yaje yayi kaza to irin wannan khiyara din da yazo su suna ganin cewa babu khiyar saboda ya saba ma amalu ahli al-madina dan haka in aka riga aka kulla kasuwanci ba maganar wani khiyar sabanin hadisai da suka zo kamar hadisin al-bayyan bil khiyari malam ya tafarraka haka nan kuma mutun yana iya wato bai'un wa sharbun yayi sharadi a bai a cikin cinikayya matakar yana majalisi misali yace zan sai wannan abun amma bazan biya kudin shi ba sai na je na gwada ma'ana kaga wannan khiyar ne yana da wannan zabin yaso yana da wannan zabin in gane ko ko kuma idan bayan an yi cinikin sai ya dawo bayan cinikin abin yana da matsala ko da bai yi sharadi bai zo yace a mayar masa da kudinsa dan ya samu abin yana da matsala bayan da aka siyar masa ba to waɗannan su ne ake kira hadisu khiyarul majlis to akan asl na amalu ahlul madina ma'ana kaman ya saba da waɗannan hadisai da suka zo na khiyarul majlis shi yasa wasu suka tunkuɗe wannan hadisai din wa in kana aktharun nasi qad yuthbituna anna almadaniyina qad ikhtalafu fi tilka almas'ala dinda cewa kuwa malamai suna tabbatar da cewa su kansu ahlul madina sun yi sabani akan kore khiyarul majlis ko tabbatar da shi ko wasu mas'aloli da aka yi sabani akan khiyarul majlis akan su wa annahum law ajma'u wa khalafahum ghayruhum لكانت الحجة في الخبر haka nan kuma koda sun yi ijma'i idan aka samu wasu sun saba musu to ijma'in su ba shi bane hujja hujja shine hadisin da ya tabbata hadisi da ya tabbata shine hujja ba ijma'in waɗanda akwai suka sadafa musu ba haka ne yace wa kam mu'aradati qaumin min al-baladain ba'd al-ahadithi bil qiyas al-jali haka nan yanda wasu za su zo su yi mu'arada sune wato mutanen Kufa da Basra ma'ana su kunkuɗe wasu hadisai wanda suka tabbata ta hanyar idan aka samu kiyasi wanda yake kiyasi ne cikakke sai su ce to suna gabatar da shi akan hadisin da yake yana da rauni ngani ko yuqaddimuna al-qiyas 'ala al-khabar suna gabatar da kiyasi akan khabar kamar yanda ya gabata hadisin musarrat ma'ana tinkiya da ake nade nonan ta dan a yaudar wanda zai tsiya aka ce in mutun ya tashi dawo da wato tinkiyar ya dawo da sa'i daya wato na dabino ko ya dawo da tinkiyar kuma sai ya karbi kudin sa to a kiyasi suka ce a wannan ai kiyasi ya ci karo da wannan ya za a yi a ce an kawo kai ka sai tinkiya kuma ka zo ka bada dabino dan haka dan qaddamul qiyas 'ala al-hadith ko 'ala al-khabar ngani ko haka man wato kiyasi na kasama ngani ko ma'ana da suka tunkuɗe hadisan kasama da hadisin da yake wato yazo kasama wanda ta saba da ka'idoji gida da ake bi na magana kawo kara da shaida da kuma rantsuwa ngani ko kasama asalin ka'idar rantsuwa shine wanda ya kawo kara ya kawo shaida ngani ko wanda ya karyata kuma ya yi rantsuwa akan haka to anan an zo kasama sai a ce za a yi rantsuwa guda 50-50 ngani ko sai su ce hadisin kasama ya ci karo da abin nan kiyasi da sauransu don haka za a ajiye aiki da shi a dau aiki da kiyasi wanda yake mai karfi ala bina'an ala anna alqawaid alkulliya la tanqabu bimithli hadha alkhabar sai su ce ai mai wurin jayin ka'idoji waɗanda suke masu gangamewa manya-manyan ka'idoji sun ci karo da irin wannan hadisin haka ba za a yi aiki da wannan hadisin ba sai a yi aiki da wani abu daban ila ghairi dhalika min anwa'il mu'arabat da wasu dalilai ma da yawa da ake kawowa wanda ake tunkuɗe hadisai da su ma da yace sawa'un kana al-mu'aribu musiban aw mukhti'an ko da a ce wanda yazo da ta'arud din daidai yake ko akan kuskure قال فهذه الاسباب العشره ظاهره وانن دليلان da ya fada tun daga na farko har zuwa na biyu har zuwa wannan da karshen shine na 10 yace abubuwa ne waɗanda suke a fili suke ga wanda ya san su wa fi kathirin min al ahadith kuma yazo da yawa a cikin hadisai yajuzu an yakuna lil alimi hujjatun fi tarki al amal bil hadith lam nattali nahnu alaiha ma'ana yana iya yuwa malami ya zama yana da hujja a cikin cewa ba zai yi aiki da hadisin ba wanda wannan hujja ba dole mu ganta ba amma shi zai iya ganin wata hujja da za ta sa ba zai aiki da hadisi ba ce fa inna madarikal ilmi wasi'a domin makamar ilimi tana da yawa kuma tana da fadi sai kai abin da kake ganin shi ba haka yake gani ba walam nattali nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama ce mu kuma ba mu iya wato gangame dokacin abin da malamai suka rubuta ba ba wani wanda zai yi da'awar wannan ya ce shi duk abin da aka rubuta na ilimi ya san shi babu wannan kun gane ko saboda haka dan wani malami ya aje wani hadisi bai aiki da shi ba kila yana da wani dalilin da kai baka gan shi ba wal alimu kuma shi malami kad yubdi hujjatahu yakan iya fito da hujjarsa da dalilin sa a fili ya kafa hujja da shi wa kad la yubdiha lokacin kuma ba dole sai ya fito da shi ba wa idha abdaha idan kuma ya fito da hujjar ta sa har ya bayyana faqad tablughuna wa qad la tablughuna tana iya yiwa wannan hujjar ta zo gare mu tana iya yiwa bata zo gare mu ba yace wa idha balagatna idan kuwa ta iso gare mu faqad nudriku mawadi'a ihtijajihi wa qad la nudriku yana iya yiwa mu gane inda ya kafa hujja yana iya yiwa kuma ba mu gane kafa hujjar sa ba سواء كانت الحجه صوابا في نفس الامر او لا او لا ko da a ce hujjar kuwa daidai ce ko ba daidai bace malai yace lakin nahnu wa in jawazna hada ma'ana koda mun bada wannan uzurrukan na cewa malami yana da wata hujja gida ba mu san ta ba shi yake da hujjarsa ko kuma abin da yake da shi mu ba mu san shi ba yace koda mun ce haka din yayu yace to fala yajuzu lana an na'dila an qawlin zaharat hujjatuhu bi hadithin sahihin wa fiqat ta'ifatan min ahli al-ilm ila qawlin akhar qalahu alimun yajuzu an yakuna ma'ahu ma yadfa'u bihi hadhihi al-hujja wa in kana a'la ce to fala yajuzu lana baya halatta gare mu an na'dila an qawlin cewa mu bar wani fatawa ga zance malamai sun yi sabani to baya yuwa baya halatta mu bar wata fatawa wanda zaharat hujjatuhu bi hadithin sahih wanda hujjar wannan fatawar ta tabbata da hadisi mai inganci kamar irin masalolin da muke da su a yau din nan akwai masaloli da yawa da zaka samu hujjar su ta bayyana da hadisai masu inganci ko kuma da yake baya halatta mu bar aiki da irin wannan fatawa din in gane ko matukar hujjar su tana nan ta tabbata da hadisai masu inganci wafaqahu qa'ifatun min ahli al-ilmi wanda da yawa daga cikin malamai sun yi muwafaqa sun bada su ma sun tafi akan wannan ila qaulin akhar wato baya yuwa mu bar wannan zancen zuwa wata magana daban wanda qalahu alimun wani malami ne ya fade shi wanda ya juzo an yakuna ma'ahu ma yadfa'u bihi hadhihi al-hujja zai iya samun abin da zai tunkuɗe wannan hujjar wa in kana a'lam koda a ce yafi wancan sani ma'ana idan dai aka samu hujja ta zo a cikin magana ma'ana sabani aka samu mas'ala sai aka samu inda wannan ya tafi yana da hujja mai ƙarfi yana da dalilai masu ƙarfi hadisai da suka ƙarfafa wannan magana ta sa malai yace to baya halatta mu bar wannan fatawar mu koma fatawar wani mutum daya ma'ana koda a ce yafi wancan din sani matukar shi ba yi da wani hadisi mai ƙarfi da ya ƙarfafa maganar sa bai da dalili mai ƙarfi da haka mutum ya zo ya gama ja da abinda malamai suka yi ittifaki a kansa ina dalilin ka babu wancan kuma ina dalilin ku muna da hadisin da ya ƙarfafa abinda muka tafi a kan shi to malai yace bai halatta mu bar wannan fatawar da ta ƙarfafa da nassi ba na hadisi zuwa wata fatawa daban in gane ko koda a ce malamin ko ya kodancan malaman sani an gane ko saboda me su suna riko da wani abu da suka samu shine wato suna da madogara ne karfi kuma akwai magana jumloli guda biyu da zai kawo a gaba din nan suna da muhimmanci sosai a kiyaye su in ka ga dama ma kana iya ja musu dai yace id tatarruqul khata'i ila ara'il ulama'i aktharu min tatarruqihi ila al-adillati shar'iyyah domin yiwuwan samun kuskure a cikin maganganun malamai shine yafi ƙarfi fiye da a ce a samu kuskure a cikin dalilai na shari'a ko a ga wannan jumla muhimma jiddan ma'ana samun kuskure a dalili shine yafi yiwuwa ko kuma samun kuskure a maganar malamai a maganar malamai dalili fa na shari'a aya ko hadisi samun kuskure a cikin sa shi yafi sauki ko kuma samun kuskure a cikin maganganun malamai samun kuskure a maganganun malamai shine abin da yafi sauki a same shi amma dalili kace akwai kuskure a cikin sa har amru sa'ab yani ko kace mustahil ma shine malai yace id tatarruqul khata'i ila ara'il ulama aktharu min tatarruqihi ila al-adillati ash-shar'iyyah ce ka samu kuskure a dalilai na shari'a shi yafi wahala fiye da ka same shi a cikin maganganun malamai ko ra'ayoyin malamai saboda me yace fa innal adillata ash-shar'iyya hujjatul lahi ala jami'i ibadi domin dalilai na shari'a hujjar Allah ne akan tokacin bayi gaba daya inda har aka samu dalili na shari'a to hujja ne to aka samu dalilin malami ya ce to ni gashi nayi fatawa magana shi hujja ce bi khilafi ra'ayi al-alim sabani ra'ayin malami ma'ana idan nassi ya zo daga alqur'ani ko daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne akan kowa da amma yanzu idan fatawa ta zo min daga imamu Abu Hanifa hujja ne akan kowa da kowa laisa ba dole ya zama hujja ba amma sai aka ce a'a abun fa da yazo yace kai abin nan Allah ne yace ayi hujja ne ko ba hujja bane ba magana amma ya ga ce a'a wane ne yace ayi kaza haka kuskure ya fi yiwuwa ya samu a cikin ra'ayinsa fiye da a ce an samu kuskure a dalili na shari'a. To irin waɗannan abubuwa yana da kyau mu kula da su sosai. Wani baya ɗaukan haka. Duk yanda kai da zai dinga ganin kaman kuskuren nan fa daga kila ko fahimta wani ne ko yaya ne. Ko dalili ba kuskure a cikinsa. Dalili na shari'a. Sai dai in mutum bai fahimci inda dalilin ya dosa ba. Da haka kuskure yana shiga cikin ra'ayin mutane ne ba a cikin dalili ba. Wanda ya ce waddalilu shari'i yamtani'u an yakuna khata'an. Dalili na shari'a wato baya yiwuwa a ce kuskure ne. Sai dai ya ce idza lam yu'aridu dalilun akhar, idan wani dalili bai zo ya tunkule shi ba. Amma idan wani dalili ya zo misali sai wani hukunci ya zo ya shafa wani hukunci, to sai ka ce wancan hukuncin da aka shafe ya zama kuma ba dalili ba, ya zama ba hujja ba. Amma matuƙar babu wani abu da ya zo ya shafe wani hukunci, wani dalili, to ba za ka ce wannan dalilin kuma ba hujja ba ne. In gane ko? Malam ya ce wannan shine siffa na dalilai. Ma'ana dalili hujjarsa ba ta kaucewa sai an samu wani dalili wanda ya zo ya ɗauke wannan hujja ɗin. To ra'ayin malami ba. Ba kaman dalili ya ce ba. Ra'ayin malami hujjar tana iya kaucewa ko da yaushe ba, ba ma sai an samu wani wanda ya shafe ba. In gane ko? Malam ya ce walau kana al'amalu bi hadha at-tajwiz ja'izan, idan da za mu ce mu yi aiki da cewa ra'ayin malami hujja ne akan kowa da kowa. In gane ko? Malam ya ce lama baqiya fi aidina shay'un min al-adillati allati yajuzu fiha mithlu hadha. To ai ba wani dalilin kuma da zai rage ce za a yi aiki da shi. Indai za a ce kawai ana gini ne akan ra'ayoyin mutane, to ba abin da zai rage na dalili ke. Malam ya ce lakinna al-gharad, amma dai manufa babba annahu fi nafsihi, shi kan shi wato wannan malamin kad yakunu ma'dhuran fi tarkihi lahu, zai iya zama yana da uzuri saboda da ya aiki da wannan dalilin da ka kawo masa ba, idan yana da wani uzuri da yasa cikin abubuwan da suka gabata. Ko wa nahnu, yace mu kuma da zamu zo bayan sa mu ce ba za mu yi aiki da abin da ya bari ba, abin da ya fatawa da shi ba, ma'dhuruna, mu ma muna da uzuri fi tarkina li hadha tarki, idan muka bar abin da shi ma ya fi abin nan, haka mu ma muna da uzuri. An gane ko? Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce tilka ummatun qad khalat, ai wa'annan al'ummomi ne da suka shude laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, abinda suka aikata yana gare su, abinda kuka aikata yana gare ku. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, za a tambaye ka abinda suke aikata ba. In kana wannan ayar amma ce, amma shayi istidlali da ita a wajen wato rashin tilasta ma mutane bin wani ra'ayi. In gane ko? Dan ba za a tambaye ka kan ra'ayin wani ba. Kaman yanda Imamu Abu Hanifa rahimahullahu yake faɗa a wata magana da aka hakaito daga gare shi, yake cewa idza ja'ana dalil aw idza ja'ana dalil anillahi azza wa jalla fa 'ala ra'si wal 'ayn, sai idan muka samu dalili ya zo daga Allah madaukakin sarki, wannan baja mun mika wuya babu damuwa. Cewa idza ja'ana dalilun an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa 'ala ra'si wal 'ayn, idan hadisi yazo ba maganar jan. Cewa idan taha al-qawlu ila ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa hum ahlul lidhalik, idan zance ya kai ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to su wato ma'abota su yi wannan ijtihadin, ba mai hada kan shi da su. Ce lakin idan taha al-qawl ila ibrahim wa fulan wa fulan, ya ambaci mutane ce fa hum rijal wa nahnu rijal, amma idan ra'ayi ya je tsaya akan wane da wane da wane, to yanda suke da ido a yi bincike a cikin dalilin shari'a, mu ma haka ne, su mazaje ne, mu ma mazaje ne, sai ai ta gogawa. Ko da haka fatawa ta zo ba, kace me dalilin da aka ce littafin Allah, kace sami'na wa ba. Wani zai baka wata fatawa, kace me dalilin ka, yace ai saboda annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, kace alai ra'su, wannan ba jahi. Wani ya baka wata fatawa ga cewa ya ce ai wannan an ce Abubakar da Umar abinda suka tafi akai kenan, baka da jin. Sai ne baka wata fatawa, ka ce me dalilin ka, yace ai saboda malama ne ya ce kaza, ce je je ni ma zan iya bincika na, shi ma ya je aiki da dalilin sa, ni ma in je dauki dalilin bincika. In gane ko? amma nan ba za ka faɗe shi akan su Imam Malik ba. Misali mutum ba zai zo yanzu dalibi bai kai ko ina ba ya ce ai Imam Malik hum rijal wa nahnu rijal, anta lastaka Malik wa lastaka Shafi'i, kamar yadda wasu dalibai suke ganin cewa Imam Malik din waye ko Imam Shafi'i din waye, ai su ma bincike suka yi, don haka mu ma yanzu za mu zo mu bincika. Dan haka fatawa ta zo daga Malikiya ayi kaza, ka ce a'a wallahi ba, ai su ma ra'ayi suka yi, an ta man amma ba ka da kanka da su bai ko. Yanzu a baka hadisi guda daya, a ce ka je kai dauko wannan hadisin ka karance shi, ka cire wato hukunce hukunce na shari'a a cikin hadisin kaman guda 50, kwana nawa za ka yi? Yanzu kamar misali a ce wanda yake wannan da awar yake ta fada cewa ai waɗancan ma ai su ma ra'ayin su suke fada su Imam Malik shi Shafi'i ce, to shikenan na baka hadisin innamal a'malu binniyat, ina so gobe da Allah ka fito min da duk wata mas'ala da take da alaka da hadisin innamal a'malu binniyat, kai na baka sati daya ka kawo min kowace rana daya ka cire min mas'ala guda daya, ka hada min mas'ala bakwai a sati daya da take da alaka da innamal a'malu binniyat, ka hada shi da aiki. Saboda haka kar ka zo ka kalli Imam Malik ka ce ai huwa rajul wa nahnu rijal, ko ba za ka samu kaman su ba. Za ka iya zuwa ka kalli maganganun su gaba daya tare da girmamawa, ka kalli maganar Abu Hanifa, ka kalli maganar Shafi'i, Malik, Ahmad da sauran malamai. Idan ka kalli fatawoyin da aka bayar nasu, idan Allah ya taimake ka kana cikin masu kaso a cikin ilimi, masu kwazo da kuma dacewa, kana iya hada maganganun su, sai ka zabi ka dinga ganin wacce ce tafi kusa da abin da zaka iya abin nan ka dauka, in gane ko. Amma ka zo ka ce shi ma abin da yi ni ma zan yi, to sai kai ma ka rubuta mu wadda kenan dinga karanta shi, ko ko ka rubuta misali musnad irin na Imam Ahmad, kai ma tunda dalibi ne mai kwali, to ka rubuta musnad dinka ya zaga duniya gaba ɗaya, ko ina sako na duniya dinga jin labarin ai wani dalibi daga garin Jos ya rubuta musnad, za a dinga karanta shi a India, a karanta shi a Pakistan, a karanta shi a Iraki, a karanta shi a Saudiya, a karanta shi a ko ina daga Jos ya fito littafin. Kuna ganin wannan yumkin? To maganar mutum ya zo ya dinga ganin cewa waɗannan malaman ba abin da suka tabbata ko kuma ra'ayoyinsu ne, wannan kuskure ne. Kuma da yawa wasu daga cikin ɗalibai ba sa girmama su, ba sa ba su haƙƙinsu. Kai da ya zo ya dan karanta wasu ɗan littattafansa na ƴan fatawoyi ƙanana da aka rubuta, sai ya ga shi ma ya zama malikin garinsu, ko sai ya ga shi ma a garinsu ya zama Shafi'i, ko ko da ya zo ya dan yi karatun baiquniya kan haddace wasu ƙa'idojin musalawul hadisi, shi ma sai ya zama albanin garinsu ko albanin unguwarsu, ko da ya dan karanta wasu ƴan ka'idoji na musalawul hadis ba wanda ba su kai ko ina ba su taka kara sun karya ba, da kai magana ya ce ni ma ba wannan hadisin da albani ya inganta shi bai inganta a wajena ba, saboda shi ma yanzu ya samu wani abin nan ba wanda ya san shi a duniya ma, a garin nasu ma in zai magana hadisi ma ba a sa shi a lissafi, ko kila in ka tattara shi hadisan da ya haddace ba su wuce 40 nan nawiya ba, amma ai da gaske kenan. Wanda ya dade shi ne wanda ya iya karanta jila bulugul maram a gaban malami, ba ma haddacewa ba. Bari a zo a yi magana sanin hanyoyin hadisin da suka zo daban-daban-daban-daban. Saboda haka mu ba malamai haƙƙin shi, kun gane ko? Abinda Allah maɗaukakin sarki zaɓin da ya musu Allah ne so ya zaɓe su su zamanto haka din. Haka yana da cikin ladabi na ilimi da kuma zai sa ka samu ilimi, ma'ana kiyaye haƙƙin malamai da girmama su da ba su uzuri, in gane ko. To da haka sai mutum ya samu wato ilimi wanda yake mai amfani, ce alhalin Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, idan kuka yi saɓani cikin wani abu to ku maida shi, ma'ana ku maida hukuncinsa ila Allahi, ai ila kitabillah, ku maida shi zuwa ga littafin Allah, wa rasul kuma ku maida shi zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, indai har kun ba da gaskiya da Allah da ranan karshe. Da haka in an samu sabani akan wata mas'ala, kar ka zo ka ce to ai ni madogara ta malam wani, madogara ta malam wani, ce a'a ne dalilin ka dalili shine mu koma littafin annabi mu koma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a danganta mu da ra'ayin mutane ba a ce mai hukunci akan ra'ayin mutane kin gane ko an samu sabani akan mas'ala kana ganin abu kaza ya zama sunna a cikin sallah to ku koma ji sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga sunna din ne a cikin sallah ko ba sunna ba kana ganin wanda yayi kaza a cikin sallah sallah shi bata cika ba to ku koma sunna ku gani haka ne bata cika ba ko kuma ta cika karka ce ai ni ma naji an ce kaza da ku koma ga sunna ku yi hukunci da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ai malamin mu da ya rasu akan kaza ya bar mu dan haka ba za mu tashi akan wannan abin da ya bar mu akai ba la farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai malai yace wa laysa li ahadin baya halatta ga kowaye wannan li ahadin kowaye shi an yu alibal hadith as-sahiha an annabi sallallahu alaihi wasallama bi qawli ahadin minan nas ba wanda ya isa ko shi waye a zo a dauko zancen sa a tunkuɗe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ce laysa li ahadin da haka kar a kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ce ai fatawan mu ta mutanen garin mu kaza shi kaman ka tunkuɗe hadisai ko to malai yace wa laysa li ahadin an yu'arib al hadith as sahih na da kyau a rike wannan hadith as sahih ka samu hadisi sahihi mai inganci sari ya zo da abu wani ya ce to ni na gaya ma ba zan yi aiki da wannan ba dan abin da na karanta kenan je ka rike hadisin ka to laysa li ahadin hada mahma kana kama kala ibnu abbas radiyallahu anhuma kama yanda abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya gaya ma wani mutum mutumin ya zo ya tambaye shi akan mas'ala mas'ala ce ta sabani a cikin aikin hajji shine wato almut'a ko kuma tamattu'i Umar radiyallahu anhu yana hana yin tamattu'i ngane ko a aikin hajji shine kai aikin hajji da umara a lokaci daya shi yace abin da yafi in har za ka yi aikin hajji da umara sai dai kai umara idan ka koma sai ka dauko aikin hajji kuma wato daban ka raba su amma kai su a cikin watannin aikin hajji wannan shine tamattu'i a wajen ma'ana mutum yayi umara a cikin watannin aikin hajji amma ba da tafiya daya ba da tafiya biyu ngane ko kaga yanzu kai dan nan aka ce kai umara kuma kaje kai aikin hajji kai umara a Shawwal abin nan a Dhulqa'ada ko sannan kuma Dhulhijja kai shiri ka tafi aikin hajji ai mustahil a irin wannan zamanin ai waye zai kai ka umara kai ka aikin hajji an riga an fara tsare-tsare sun canja ana Umar yana da wannan ra'ayin cewa shi baya ganin a hada aikin hajji da umara a take a lokaci daya dan wanne yana tafiyar ma da mutun ya dinga ganin farjinin wajen to Abdullahi dan Abbas baya ganin wannan ra'ayi shin kaga dama ka yi su a tafiya daya in kaga dama ma ka yi su a wata daya cikin Zulhijja ka shiga watan Zulhijja na farkon sa ka shiga kai umaraka kai ranar 8 ga wata ma ana ta ruya ma ran da ake shiga ni a aikin haji ka dauko umaraka ka zo kai umaraka hada da aikin haji kai kiran ngani ko to an tambaye shi akan wannan mas'alar fa ajaba fiha bi hadith sai ka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kana lahu sai mai tambaye yace mishi ai kana Abubakar wa Umar kaza ce ga abinda Abubakar da Umar suke cewa kana nufin kai kafa Abubakar da Umar sani ne Ibn Abbas baya da awan cewa fa Abubakar da Umar sani amma fa shi hujjar sa shine fa ma'ana magana Abubakar da Umar idan da za su so sai ya zama wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila bai iso musu ba ba su san da wannan ba to ba za a ajiye maganar annabi Allah ya magana su ba shine Abdullahi dan Abbas cikin fushi yake cewa wallahi yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama wato ana dabda muku ruwan duwatsu daga sama aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taquluna qala abubakar wa umar ina ce muku Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ce ma abubakar da umar din ce to idan Abdullahi dan Abbas zai faɗa wannan akan ma'ana magabatan shi to waye yanzu zai zo ka ga mu hadisi ce shi ba mun hadisi sai babban malamin su ko kuma babban wanda ya karantar da shi ce ni ba duk abin da aka gaya min da shi zan yi aiki ba ruwa je ka rike hadisin na yi baya halatta hadisi fa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'aka hadisi ne mai inganci ya zo tsari ba wani wato damuwa akan hadisi ce ni fa ba zai aiki da shi ba ni abinda aka banda fatawa da shi a masallacin mu da shi zai aiki aka je ka rike hadisin ka har Allah ya ji wannan ba girma ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in har hadisi ya zo ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalzamukal akhdhu bihi wajibi ne kai riko da shi kuma kai aiki da shi idan kuwa ba haka ba khalaftahu dan kamar yanda imamu malik rahimahullahu yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha alqabr wa ashara bi yadihi ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace kowaye shi ana iya karban magana sa ajiye ta sai dai ma abocin wannan kabarin ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ne kadai wanda in zance zo daga gare shi ba maganar ka tsaya tambaya raja aka hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan zikari ba maganar ja ko kuma a'a kamar shi wani tawini ko kace a'a ai ni ina ganin aikin hadisin nan bai shafe ni ba to wanda zamu fahimci irin wannan mu fahimci girman annabi Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa da yawa da muke ciki zata warke in gane ko kaga za mu tun ana cikin sallah yayi wani abu a cikin sallah da kake ganin bai zo a cikin sunna ba sai kace to ko ai ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda aka ce yayi sallah ga abin ce kai je kai sallah ka nita karuwa da wannan hadisi ka ga so saka ce fa ko to kaga wannan kuskure ne ba ce aini yanda aka ga mun fa ba wanda zai dauke inda wannan karanta ba sai annabin Allah alayhi salatu wassalam na shi daga shi yazo da shari'a kuma shi yake bayanin yanda za a yi ibada sai aka ce ma abi yazo daga gare shi sai kace a'a sai dai kana da awar cewa malamin ka ya fa annabin Allah sani to sai dai haka amma ba haka ba hadisi yazo ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi mai inganci sani kuma laisa bi mansub ba shafe hukunci da shi ba kace kai ba za ka yi aiki da shi ba kaga wannan kuskure ne babba to irin maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa kenan ma'ana da ya fishi ga ya za a dinga cewa wani da wani sun ce bayan ya ce annabin Allah yayi kaza amma a zo a ce mishi gashi da kaza da kaza wanda yace wa idza kana tarku yakunu li ba'd hadhihi al-asbab idan har za a iya barin yin aiki da hadisi saboda wasu dalilai din nan da suka shude yace to fa in jaa hadithun sahihun idan aka samu hadisi mai inganci ya zo fihi tahlilun ya kunshi halatta wani abu au tahrimun ko haramta wani abu au hukmun ko ya kunshi wani hukunci fala yajuzu an ya'taqida anna tarika lahu min al-ulama alladhina wasafna asbaba tarkihim yu'aqabu li kaunihi halala al-harama au harama al-halala au hakama bi ghayri ma anzala Allah ala wannan uzuri yake ba malama yace idan har wato ma'ana barin aiki da hadisi daga cikin dalilan da suka gabata da ya fada ma'ana ya auku sai zama hadisi ya zo akwai halacci a cikin sa ko haramci ko kuma bayanin wani hukunci yace to baya halatta ma'ana wanda ya bar wannan hadisi waye bar aiki da shi fa la yajuzu an ya'taqida anna tarika lahu min al-ulama cewa wanda ya bar wannan hadisin bai aiki da shi ba baya halatta indai ya bar shi ne akan dalilan da aka ambata na bayan da kuma dalilai ne da za a iya karban su to idan ya bar shi akan wannan dalilin ne yace to baya halatta kace za a mishi uquba saboda ya halatta haram mana idan hadisin ya zo da halatta wani abu sai mutumin shi bai aiki da hadisin ba saboda wannan dalilan da suka gabata ba wai saboda ba dalili ba saboda wannan abin to ba za ka ce wani fa ya haramta abin da Allah ya halatta ba ko hadisin ya zo da bayanin wani abu na haram ba za ka ce wani ya haramta abin da Allah ya halatta ba ko ya zo da bayanin wani hukunci shi malamin kuma a cikin irin bincikensa sai ya ga akwai ila dalilin da ya sa ma'ana yana ganin hadisin da'ifi ne sai bai aiki da shi ba za ka ce wani ya ke aiki da abin da Allah ya saukar ba da haka amma idan ya zamanto mutumin ya ke aiki da hadisin ne ba tare da wani dalili ba to wannan shi ne sai ka mishi hukunci amma wanda ya ke aiki da hadisin saboda wani abu ya ce ni hadisin da ka kawo wane a cikin sanadin hadisin yana daga cikin wanda malamai suka yi suka a kan shi saboda haka ni a wajen hadisin bai inganta a wajena ba da haka ba zan yi aiki da shi ba to in ya aike hadisin da hadisin saboda wannan dalilin wannan wani abu ne da mai amma a ba wannan dalili me yasa ba za ka yi aiki da hadisin ba saboda ban ga dama ba ana kuskure ne mal yace wa kadhalika hakana in kana fil hadisi wa'idun ala fi'lin idan hadisin yana da kunshada wato wani tsoratarwa ko gargadi da Allah ya akan aikata wani abu hadisin ya kunshi hadisi ne na wa'id na tsoratarwa kaman wanda ya aikata kaza Allah zai mishi kaza ngani ko min la'nati ko dai da ana ne kaman misali abin nan wanda abu zai zo hani a ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in irin wannan in hadisi ya zo ya fita ta irin wannan mafitar hadisi ne na gargadi hadisi ne na tsoratarwa ngani ko wanda ya kunshi la'ana au ghadabin ko kuma fushin Allah au azabin ko azabar Allah au nahwi dhalika yace fala yajuzu an yuqala inna dhalika al-alim alladhi abaha hadha aw fa'alahu dakhilun fi hadha al-wa'id idan malami yaga irin wannan hadisi sai kuma a cikin dalilan da aka ambata a baya yana da wani dalili da yasa bai karba hadisin ba to baya halatta ka zo ka ce to shi ma malamin fa ya fada cikin wannan abin ba halatta ka gaya masa indai har yana da dalilin da yasa bai aiki da hadisin ba kuma dalili wanda yake karba shi mala yace wa hadha mimma la na'lamu bainal ummati fihi khilafan wannan abu ne da ba sabani tsakanin malamai akai kaga yana da kyau a dinga sanin ilimi yanda za a yi mu'amala da mutane yace illa shay'an sai dai wani abu da yuka an ba'di mu'tazilati baghdad wasu yan mu'tazilawa wannan da ke ganin cewa ma'ana wanda ya aikata kabila ko wanda ya bar aiki da wani hadisi ba abin nan bai ce an samu mislu bishr al-mirisi wannan bishr ibn giyas al-mirisi yana daga cikin manya-manyan mu'tazila ngani ko ma'ana kan maganganun su suka yi ta yaya ta maganar al-qawlu bi khalqil qur'an da sauransu ngani ko to suna da ra'ayin jahaniya da sauransu wanda manya-manyan malamai kaman darimi ya mishi raddi sai cewa an-naqdu ala bishr al-mirisi shi yana da ra'ayin mu'tazila da jahaniya da sauransu to kaman irin su suna da wannan ra'ayi yace wa adrabihi ai wa amsalihi da irin su ira'ayi annahum za'am suka ce hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ijtahada al-hakimu falahu ajran kullu mujtahidin musib duk wanda yayi shahadi yana da lada ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mujtahidin musib duk wanda ya yi ijtihadi dan ya rufi wani hukunci yana da lada ngani ko yace in ijtahada fa asaba falahu ajran idan ya yi ijtihadi ma'ana ya yi binciken shi da hasashen shi dan ya isa zuwa ga wani hukunci sai Allah ya mishi dace ya samu daidai hukuncin da Allah yake nufi to yana da lada biyu yana da ladan ijtihadin sa yana da kuma ladan dace da yi da abin da Allah yake nufi wa in ijtahada fa akhta'a idan yayi ijtihadin kuma yayi iyaka kokarin sa dan ya kai zuwa ga gaskiya din fa akhta sai ya kuskure sai abin da yaje tabbatar ba gaskiya bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu ajrun wahid yana da lada daya na kokarin ya kai zuwa ga gaskiya din to su sai suka ce annal mukhti'a wanda ya kuskure din nan minal mujtahidin yu'aqabu ala khata'ihi za a mishi hukuma akan kuskuren da yayi annabi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a masa hukuma ba ya ce lahu ajr su kuma suka ce lahu hukuma yu'aqab wa hadha li anna luhuq al-wa'id liman fa'ala al-muharrama mashrutun bi 'amalihi bi tahrim aw tamakkuni aw bi tamakkunihi min al-ilm bi tahrim yace domin ku abinda yasa aka faɗa haka na cewa wato ba za a mishi komai ba saboda karata ya ma mutum wa'id din nan yana alaka ne ratayuwa ne ga wanda ya aikata haramun din ngani ko yana sanada wato sharuɗan haramcin ko kuma yana da ikon ma'ana yana da sani akan ilimi na haramci to shine za a iya ratiya shi da an ba aka ba babu fa inna man nasha'a bi badiyatin yace domin mutumin da ya taso a ƙauye mutum dan ƙauye aw kana hadith ahadin bi islamin ko kuma bai dade da musulunta ba wa fa'ala shay'an min al-muharramat sai zai aikata wani abu na haramun gaira alimin bi tahrimihi ma bai san hukuncin wannan ba yayi laifi nan ya asan bai laifi ba mutumin kauye wanda yake gungurmin kauye kaka ce kauye irin nan na Raju ba kauye bane ko sabon gari ba kauye bane ko magama duk ba kauye ka bane wannan garuruwa ne a'a in ka shiga ka kutsa cikin sabon garin zaka iya kaiwa ga wani can gungurmin kauye bai fi gida uku ba to inda waya ma sai ya hau tudu ta dinga ansawa kaga ne yake kira shi mutumin kauye bai san menene wani abu karatu ba abin da ya dame shi illa kawai yayi noma yana da ɗan awaki ya kiwon shi ko ranar kasuwa ya tashi ya tafi kasuwa haza alin badiya to irin wannan sai zai aikata wani laifi za a mishi haddi kana mishi uzuri na jahilci bai sani ba kuma akwai wannan cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa a mutanen da ba musu hukuma ba yanzu misali kana zaune a nan sai irin yaran nan na masu yawo din nan an zo an yi sallah suna dan guje-guje suna wasa a cikin su ka san da yaran gari ne sai kawai ɗaya da aka zo nan sai tsaya kusa da ɗayan ana cikin sallah an taso daga ruku sai kaga ɗaya ya faɓa wannan sai ya yi fitsari kaga in ana idan da sallah wani zai kama shi ya bubbuge shi amma da ka kalli yaron sai kaga daga ƙauye aka zo da shi kana kallon su ko mun zai kaga wai zai dauka nan wajen da aka dan yi dinnan wajen din bawali ne ko tunda a garin su ba haka masallaci yake ba da haka sai dauka nan wajen wajen cewa ya yar kofar nan sai je dan gefen da kawai je shige su guna ya bawali to ko ba yaro ba ma ko babban ya zo daga ƙauye in ya duba ya duba inda zai are yana ganin kofar nan kajanta zai shige ce bali ya su guna ko to ga wannan yayi laifi mutumin kauye ne bai san wani hukuncin wannan ba saboda haka ana ba su uzuri walam yuhad kai ba amma mishi haddi an gane ko ba za a mishi haddi akan wannan abin da yayi ba wa illam yastanid fi istihlalihi ila dalilin shar'i ko da bai da wani dalili da yayi kafa akan sa shi yasa wani mutumin kauye da yazo ya tsuguna ya bawali a masallaci kamar ana zauna haka manzo Allah bai ce a mishi ko yace ku kyale shi ko saboda me saboda mutumin kauye ne ya bashi uzurin sa an gane ko haka dan mutanen da suka zo suka kewaya ta bayan dakin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwabe su ne kawai suna cewa ya Muhammad ukhruj ilaina ba ma magana ya rasulullahi aka ce sun zo aka ce annabin Allah ya riga ya shiga gida ma'ana ya gama tsawainiyoyin shi na jama'a da sauran su ya shiga gida zai huta sai suka koma bayan wundunan dakunan sa sai suna ya Muhammad ukhruj ilaina inna zaiman inna zammana la shaynun wa inna madhana la zainun wallahi duk wanda muka yabe shi yaban yayi wanda muka soke shi kuma ya zo don haka in baka fito mana ba sai to haka mutanen kauye ne Allah yace aktaruhum la ya'qilu ko yanzu idan mutumin cikin Madina ne ya faɗi wannan maganar ne za a masa eh aga ne biya sai a mishi bulala ya bai girmama annabin Allah haka na wata rana Umar radiyallahu anhu yana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu mutane suna tsira suna ta daga muryar su sai yace aje a zo da su ana zuwa da su yace daga ina kuke sai ce wallahi su daga can wani yanki na da'if suka fito yace wallahi kun yi sa'a da yan gari kuke da kun sha gudana amma ka ku gara kuma har yau ana samun haka zaka je Madina ka zauna kana cikin karatun Qur'anin ka kaga mutanen kauye sun saba idan dare yayi su zo bakin kwanta su zauna suna hira a kunna wuta sai ga sun harje kafa kawai suna ta hira suna shakewa a cikin masallacin Madina to wannan zaka ba su uzurin mutanen kauye duk wanda ya je an yi haji musamman a mutanen nan da yara zaka ga haka sai ga kawai an je an yi wata yar majalisa a cikin masallaci ba ana can ana karatu ya ga mutane kawai wannan ya daga waya wannan ya abin nan ana ta kyakya cewa ai da kai wallahi na kira sanjin garin mu da kira ya je mishi mai zo Madina a cikin masallaci yana daga murya to kaga irin wannan hukuncin me zaka musu kaga mutumin Saudi ya ce kai duk ɗan Najeriya ba su ya ce a waɗannan mutanen kauye ne kaga waɗannan mutanen da ka gansu daga kauye ne kaga irin wanda ya taba aikin haji masani wanda yake dan gari sosai ya saba ya zo ya zauna a masallaci ya san darajar masallaci baya fita ya yi hira ko yaya kaga in ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ya kiyaye yayi abin da aka ce a masallacin amma so da yawa aka zo ga samu a Najeriya sun bude hira kawai a cikin masallaci ana daga nesa ba kana jin maganar su, har sai wani dan wata kasa ya zo ya dan ce muku da Allah kun san a masallaci kuke kuwa. Ko kaga alhajin Najeriya kamar yadda aka saba ajiya littafi aka sanya shi ga masallacin sai ya dau Qur'ani kawai sai ajiya a kasa, ya ta karanta Qur'ani ya ajiye shi a kasa, kuma ga dan katakon da aka ya dan dinga daura Qur'ani a kai. To da ka zo sai ka gaishe haka, ko kaga mutum ya yi shame-shame a bakin Ka'aba kawai ya tura gaba ana ta tsawa bishi yana ta da ana samun haka. To kaga wannan duk zaka musu uzurin mene sun yi laifi da ya asamun saboda me ba su san wani dalili a kai ba. In gane ko sabanin wanda ya sani ma'ana malai yana dan ba da uzurirka ne yace faman lam yablughul hadithul muharram, duk wanda hadisi wanda yake haramta wani abu bai iso mishi ba, wastanada fil ibahati ila dalilin shar'i, sai ya wato dogara akan halatta abun akan wani dalili na shari'a, shi ya fi cancanta a bashi uzuri. In dai har wancan an bashi uzuri to wannan shi ya fi cancanta a bashi uzuri. In gane ko, shi yasa kamar misali mutanen Quba ba su san cewa duk da yake abin da suke ba sabo ba ne. In gane ko, sai dai kawai in ka kalle shi ta wata fuska ka iya cewa kamar sun saba saboda ba haka aka ce su yi ba. Ana sallah a Madina ayoyi suka sauka cewa an canja hukuncin alƙibla yanzu. Yanzu ba za a dinga kallon Sham ba, Baitul Maqdis, za a dinga kallon Ka'aba ne. Su suna can wata unguwa ba su san da wannan hukuncin ba, suka ci gaba da kallon Sham ɗin suna sallah. Sai da wani mai kira ya zo ya same su ya ce fa labari ya zo fa aya ta sauka an canja hukuncin alƙibla fa daga Baitul Maqdis zuwa Makka. Sai suka juya suka kewaya suka kalli suna cikin sallah. Suka idar da sallah kuma annabi Allah bai ce a je a ce su sake sallah ba. Saboda me? Ma alimu bil dalil, ba su da ilimi na wannan dalilin da ya hau ko ba su da masaniya akan wannan dalilin. Saboda haka mutum bai san hukunci ba ya zo ya aikata wani abu to ana ba shi uzuri na abun nan, musamman ma in ya kafi da wani abu. Shi yasa kamar waɗanda suke albugat malamai ba sa kafirta su, su ne kamar 'yan ta'adda, kamar yadda ake samun wasu ƙungiyoyi da za su dinga kashe kowa da kowa. Musulmi in ka tambaye su menene zai ce ai musulmin nan lam yahkumu bima anzalallah, ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba, don haka jinin su ya halatta. Kuma shi yana ganin haka addini ne. Saboda me? Saboda yana da aya Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. To irin waɗannan ba ka ce musu kafir, kuma irin waɗannan sai an jawo su an nuna musu an janye su daga wannan shubuhat. Shi yasa ko Allah a cikin littafin zikiran su yayi suwa mu'minai, Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, Allah ya ce fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi, ku yake su hatta tafi'a ila amrillah, har sai sun dawo addini sun dawo abin da yake daidai. Allah ya ce fa in fa'at, idan suka dawo din suka janye fa aslihu bainahuma, ba za ka ce musu kafirai ba ne. Yanzu misali dan Boko Haram ba ka ce musu kafiri ba, ba yadda za ka ce musu kafiri, saboda shi yana da wani dalili da ya dogara da shi na cewa kisan da yake, don haka ba za ka ce musu kafiri ba. Mutumin da yake da irin wannan aqidar da Boko Haram ba ka ce musu kafiri. Saboda me? Yastanidu ila dalil, yana da wata shubuha da ya riko da ita. In gane ko, wannan dalilin shi a wajen shi haka ya fahimce shi, to sai an jawo shi a yaƙe shi a yi faɗa da shi, sai a jawo shi a bayyana mishi wannan abin da yake akai ba haka ba ne. Shi ne fa'in fa'u fa aslihu bainahum, idan har suka jawo suka janye shi kenan. Inna Allaha yuhibbu, saboda haka irin waɗannan abubuwa yana da kyau a fahimce su. Kaga mutum yana aikata wani abu ya dogara a wani dalili bai san ɗaya dalilin ba, to shi kenan ka mishi bayanin wancan dalilin har ya dawo kan hanya. In gane ko, misali kamar irin abubuwan da ake samu yanzu mutanen da suke nan suke cewa su fa ba za su yi azumi ba sai sun ga wata da idansu. Misali ne ko akwai sai ko me dalilin su fa man shahida minkum shahara, sai wanda ya shaida, su shaida a wajen su shine su gani ido da ido. To kaga shubuha ce, ba za ka boka ce to wannan mutumin fa kafiri, saboda shi tun da ya taso haka aka karantar da shi. dan shi ba ruwan shi bai san wani dalili in ka kawo miki cewa hadisin Abdullahi dan Umar cewa an ga wata an ji a dawa zai ce kai ni ba san wannan hadisin ba dan ni ban ma taba jin ma waye Abdullahi dan Umar ba shi me yake kuma dan ina ne abinda zai ce ma kenan kila ce to ai hadisin shi ya zo a cikin Bukhari ya ce waye Bukhari a yanzu ka je ka sami irin wannan yana cikin wata tsangaya gaba dutse baya can gefe tudu da kwari ka ce mishi ga sayyidul bukhari ce kai waye bukhari ba wannan sabon littafi shi bai taba ganin shi ba ma ila a rayuwarsa ko shi kawai abin da ya sani da safe ya tashi yayi takarar izu 20 da rana ya je yankan farcen shi in garin kusa da gari ne da yamma ya zo ya sake kunna wuta izu 40 in akwai wata tsangaya kusa da su su je su yi musaffa shi abin kawai da ya sani kenan aikin sake da haka shi bai san wani sahihul bukhari ko sahihul muslim duk kai ka san wannan da kake gani kake jin su ko ba za mu yi irin wannan sai kaga irin shi in ya shigo gari yanzu kana zuwa sai kaga yana wata irin sallah da kai baka taba gani irin ta ba ko ka ce mishi Abdullahi dan Amru dan Azi ya ce yace wannan kuma wani irin sunan ni ba taba jin shi a Qur'ani ba ko irin ana samu irin wannan to irin wannan kana iya ba mutum kuzi na cewa bai san wani dalili ba an gane ko kaga wancan ba da raban kauyen da ya shigo yayi masa fitsari a masallaci bai san an hana ba bai san ba a yi an gane ko saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi uzurin wannan ya mishi uzurin yin haka duk ana samun irin waɗannan Umar ma shi yasa ya ba wannan mutanen uzuri yace mutanen kauye an gane ko dan haka mutanen kauye ne suka shigo dan haka ya musu uzuri walihada mala yace to shi yasa wato wanda ya yi ijtihadi sai ya kuskure ba yi da laifi bal yana da lada ne a wajen Allah wani hadha kana ma'juran mahmudan limadha li ajli ijtihadihi saboda ya yi ijtihadi ya yi gurgurdan iyawansa qala Allah subhanahu wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harfi id nafashat fihi ganamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma akwai abin da malaike sai bayyana a nan wajen akwai abin da ya faru ne hukuncin annabi Dawud da annabi Sulaiman lokacin da makiyaya da wasu manoma suka samu sabani kamar yadda ake samu abu ne wanda yake al'ada tun asali akwai shi ma'ana makiyayi ya bar awakin shi su shiga gona ko da hakan ya faru an zo wajen annabi Dawud shine uba ko shike gaba da annabi Sulaiman dan shi ne aka samu annabi Dawud aka kawo karar aka tabbatar da haka shi mai laifin ya yadda awakin shi sun shiga gonar wancan sai annabi Dawud ya ce to yanzu hukunci a nan shi ne wato kai yanzu mai gonan nan shi mai awakin ya je ya kawo gaba ɗaya awakin ka ajiye a gidanka har sai ya gyara ma gonarka ma'ana zai koma ya yi aiki har sai ya gyara duk inda aka bata ai inda aka cinye ne ya sake shuka ya sake noma ya kula har sai sun dawo daidai sai ka mayar mishi da awakinsa hukuncin annabi Dawuda kenan kuma annabi ne na Allah ijtihadi annabawa suna ijtihadi cikin abin da babu wani nassi a kansa ma'ana Allah bai ce ga abin da za su yi ba suna ijtihadi annabi Sulaiman alayhi salam sai ya ce shi yana ganin ba haka za a yi a duba a gani yaushe ne mai gona yake da iko akan gonarsa yaushe kuma mai awaki yake da iko akan awakinsa ma'ana mai gona yana da iko akan gonarsa da rana dan da rana ya kamata a ce yana da mai gadi ko kuma ya killace gonarsa duk abin da ya ga zai shiga ya hana shi amma da yayi yamma ya gama noman shi ya tafi ya je kwanta a gida ba wanda zai kula mishi da gona sai Allah dan haka abin da za a yi a hukunci annabi Sulaiman ya ce tunda ba yi da iko akan dare yana da iko akan ranar saboda haka abin da yake da iko a kan shi shi kuma wancan mai awaki yana da iko da awakinsa in gane ko a lokacin da ya tafi da su gida amma da rana suna iya fita su je duk inda za su je ba dole sai inda suke ba haka yace yanzu abin da za a yi za a ba wannan mai gona waɗancan awakin in gane ko da ranan sai ya dinga amfani da su shi kuma wancan yana mishi aiki a gona da daddare sai wannan zai karba awakin shi ya koma ya je da su gida gobe ya sake dawowa ya bashi su da rana ya je ya masa aikinsa daddare kaga ba a kwaro kowa ba ko kaga shi wannan ba zai ce dai an hana shi ba an mishi adalci nan an ce ya gyara gona ne zai aiki a gona ba zai je kuma ya aiki a gona ya sha yunwa a ce kuma ya tsaya yana kallo ba abin da zai ci dan an hana shi kiwo ba wancan ya kula mishi da dabbobin shi da daddare zai ba shi dabbobin su je gida to wannan hukunci shine Allah ya tabbatar da shi Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman ma'ana sai muka fahimtar muka datar da Annabi Sulaiman ga wannan hukuncin amma sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilman ma'ana Allah bai zargi wancan ba ko akan abin da yake na hukunci amma Allah ya ce wa kullan dukkan su da Annabi Sulaiman da Annabi Dawud Allah ya ce ataina mun ba su hukman mun ba su hukunci wa ilman da kuma sani ma'ana dukkan su Allah ya ce kamar abin da suka yi daidai ne saboda shi wancan yayi kokarin ne yayi adalci na ganin cewa amma wannan barna gane ko wannan kuma yace a shi yana ganin a daidaita a dan yi sassauci a cikin abin da za a yi to shi yasa yace fahtassa Sulaiman bil faham sai Allah yake bance Annabi Sulaiman da cewa shi ya fahimci inda hukuncin ya dosa amma da ya tashi yin yabo a gare su sai ya musu yabo tare bai ce kuma fa fahamna ha Sulaiman wa atainahu hukman wa ilman ba Allah yace fa fahamna ha Sulaiman wa kullan ay min Sulaiman wa Dawuda ataina hukman wa ilman ma'ana kaga wancan kuskuren da yayi bai tasiri akan abin da Allah ya bashi ba bai tasiri akan wancan hukuncin da yayi ba Allah bai rushe mishi hukuncin shi gaba daya ba to haka Allah ya bashi wannan fahimta an gane ko to wannan abin da ya faru kenan ma da yake so ya kawo cewa wanda ya ijtihadi duk abin da ake komawa akai ma'ana malami an yi sabani da shi a iyaka ijtihadin shi sai ya ga cewa hadisi kaza ba aikin da ya kamata a yi da shi kenan ba sai ya tunkuɗe wannan hadisin saboda ijtihadin da yayi ba za ka ce yayi laifi ba ce ai ijtihadi ina yana da ladan ijtihadin da yayi amma kuma ya kuskure ba haka ba gane ko dan haka malami ya tunkuɗe wani hadisi ya ji aiki da shi ka fara neman menene dalilin da yasa ya tunkuɗe hadisi kayo hadisin baya cikin izziya ne mungkin ko kayo baya cikin askari ne kayo baya cikin lawalli ne mungkin kayo baya cikin mudawwana ne to shikenan in ba wannan bane kila yana da wani uzuri da ba eh hadisin yana cikin mudawwana amma a hanyar da yazo shi ba haka yazo mishi ba ko kuma hadisin yana cikin wani littafi ne daban wanda shi a wajen shi wannan littafin ba shine abin dogaransa ba misali kai hadisin Abulughul Maram ka samo shi shi kuma yace shi littafin da ya dogara da shi shine Umdatul Ahkam misali kuma hadisin baya cikin Umdatul Ahkam kai kuma ka samo shi a cikin Bulughul Maram kuma shi Hafiz Ibn Hajar ma da yaje magana akan hadisin ma sai ya ƙara ƙarfafa hadisin shi kuma Umdatul Ahkam ne Umdatul Ahkam hadisin bai mishi ba yace kai hadisin bai ba dan haka kai kana da hadisin shi ma yana da shi amma a wajen shi hadisin bai inganta ba kai kuma a wajen ka hadisin ya inganta to kaga dole ka bashi uzuri har sai yazo ya fahimci ya akai hadisin ya inganta a wajen ka dan haka shi yanzu ba wai yake aiki da hadisin bane saboda ganganci a'a yake aiki da hadisin ne saboda bai ga dalilin da zai sa aikin hadisin ba saboda ya rasa wani abu da yake bukatan ya karfafa shi ya aiki da shi amma a hakikanin gaskiya an mun ma kan mu adalci mu a yanzu a haka ne muke tunkuɗa hadisai ko ba haka bane ba wannan dalilan bane kawai hadisin saboda ya zo daga wajen mutumin da kila ba tare muke ko kuma ya zo daga wani littafi da ni ban taba sanin littafin ba ko kuma a cikin inda muka yi makaranta a makarantar mu ba a karanta irin wannan littafin dan haka ni ba rawana da wannan hadisi duka abu ne da zai iya yiwuwa haka ko ma'ana makarantar da muka yi mu ba irin wannan hadisin ake mana ba dan haka sai da ka zo da wannan hadisin sai ka je ka ji da shi dan ni ba san wannan hadisin ba ko a makarantar ku shi ake yi mu a makarantar mu ba shi ake yi ba ko duk wannan yana iya zama kila uzuri ne yumkin sai dai kawai mu zamanto masu adalci kuma mu san cewa idan har za mu ƙi aiki da hadisin mun ƙi aiki da shi ne akan dalili wanda yake dalili karɓaɓɓe amma ba wai haka kawai akan wani abu daban ba wani abu wanda yake na sabani kawai dan kawai ba na yin kaza shi kenan ba ruwana ko daga waye yazo ba zan karba wannan kuskure in gane ko saboda haka ko da ina kan wata mazhaba ina aiki sai wani hadisi yazo ya ci karo da abin da nake da shi akan wata shi kenan in dai hadisin ya inganta kuma ya tabbata abinda nake akan mazhaba ta sabanin wancan abin nan ne sai na aje na dauki hadisi dan haka wannan abin zai warware mana mafi yawancin matsalolin da muke fama da su in gane ko mafi yawancin matsalolin da muke fama da su kuma matsalolin fa ba masu yawa bane saboda kawai an dagufe waje dai ana ta fama matsalolin ba su wuce na sallah kai duk yawancin su ma a sallah in ka fita a sallah ba za ka je zakka ka je ana rikici ba da yake can ana dan samun dan shi dan shi kowa yana so a dan kawo mishi dan haka ba zai kawo sabani ba ko wannan limami ya so a ce shine sai zai raba zakka da haka ba zai kawo maganar sabanin maza ba a raba zakka ba ko ko a mazhabar malikiya idan ba kuma sun kai shi da ne zakka eh kaga dai wannan hadisin na zakka duk inda ka je shi ne ma'ana duk inda ka je dai ba wanda zai ce to mu a mazhabar mu sai ra sai in awaki sun kai 30 ne za a yi zakka aga sai sun kai 40 ai ko saboda haka duk wata mazhaba da ka je shi wannan hadisin da yake zakka ne ana so abin nan babu damuwa a nan amma sallah tunda kowa dama zai yi ne a bashi lada a wajen Allah sai kowa ya ce to shikenan ni wannan da kaza a cikin sallah ina da kaza ra'ayi na cikin sallah kaza in ka tare mafi yawancin matsalar akan su ne in gane ko akan su ne sai kuma akan shiga wasu abubuwa na mu'amala in gane ko wani abin da ya shafi aure a zo a yi ta kai kawo da sauransu a wannan sharadi ne aure wannan ba sharadi ba ne wannan kaza ne shi ma saboda wasu maslahohi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da malam zai ta kawo dalilai akan abin da ya shafi uzuri da ake ba mutum wato a lokacin da ya bar aiki da wani dalili in gane ko amma fa uzuri wanda yake shar'i uzuri karɓaɓɓe ba uzuri na wasu manufofi ko wasu dalilai ba daban in gane ko wanda haka wani zaka ganshi haka mutum ne sosai yana kitabu wa sunna ma wani abin zai zo mishi ya ce ni ba zan yi aiki da shi da ayi asas ai ba abin da ya wuce mana aiki da hadisi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har magabatan nan da yawan su suna cewa idan sahha alhadithu fa huwa mazhabi ba mu da wani uzuri mun kuma su wanda ake koyi da su an samu wannan maganar daga Imam Shafi'i da Imam Malik da Ahmad dukkan su cewa idan sahha alhadithu fa huwa mazhabi idan har hadisin ya inganta to shine mazhabata ma'ana da shi nake aiki idan sahha alhadith yana da kyau mu sani idan sahha idan hadisi ya inganta kaga fa in bai inganta ba kar ka zo ka zalje inda naki aiki da hadisi idan kana da'ifan naki aiki da shi kar ka zo ka ce ka zalje saboda ban yi aiki da shi wani ce lam yasih amma idan sahha wa kana sarihan wa lam yakun mansukhan ko wa lam yu'lam man khalafa al'amal bihi wa kaza in wa nan duka hadisi ya tabbata yayi komai to al'aula mutum yayi riko yayi aiki da shi in gane ko kamar misali wanke gaba ya alwala so uku uku misali har kafa a wani kago ka ce mishi amma alwala sai zai wanke kafa so daya kuma hadisin ba aka yace ba ana yaksilu rijlahu al-yumna thalathan wal yusra thalathan amma sai azo ai ta fada akan wanke hannu na farko to kin nan shi thalathan ko ya ne thalathan din ko kowanne daban ne ko ko duka guda uku ne to kafa kuma fa so nawa ke wanke ta da yawa an ka wuce wannan na gabar hannun da ake in ka je gabar ba sai inda za a yi da kafa ba so dai za a wanke ta ko so uku ba a wanke wa so uku to a je a karanta hadisin Usman hadisin Humran maula Usman so uku ya wanke kafa a haka akwai damu sai a ɗaya rike wani ɗan gaba guda ɗaya a yi ta kai kawa kai shi saboda haka mu dinga kiyayewa ana ba dole bane sai idan fatawa ta zo jina zai zama ita ce karbabbiya ta iya yiwa gairuka aula bika ko kuma wanin kai san dalilin kai baka sani ba ba karanta bane in ka karba kai aiki da shi dan wanda suka fi ka haka suka yi sahabbai hadisi zai zo daga wani sahabi wanda bai kai su shekaru ba bai kai su girma ba bai kai su abin nan ba kuma su bar abin da suke su yi aiki da abin da ya zo da shi haka babu karanci dan na bar abin da nake akai in na samu wani dalili mai ƙarfi na hadisi ko da wanda ya zo da shi din bai kai ni ba ba laifi ba ne an gane ko saboda haka dole sai mun sa irin wannan tarbiyya a zuciyarmu to sai mu samu sauƙi a cikin al'amuranmu amma in ba haka ba haka za a yi ta tafiya ana ta saɓani kuma har ba za a ƙare ba in dama an ya sha Allah. dan za ku dinga gadan mu da wanda suke bayan ku ne shi ma in yazo yige nan na saba ma wanda kai ma ka saba subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am.